sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya. Har yau dai muna muku gaisuwar barka da sabuwar shekara. Baba Yakubu Makirri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin, 2 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
To baba, akalla mutane 20 suka mutu a yankin Somaliland a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kirin jinin gwamnati da jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani gidan yarin kasar Mexico da ke kan iyaka da Amurka, inda suka kashe mutane 14. 'Yan sandan Uganda suna gudanar da bincike akan turmutsutsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin Kampala, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 9, ciki har da yara da dama.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara wa'adin canza tsohon takardar kuɗin ƙasar.
Kudin ma akwai shi ne, kudin ma bai zo hannun jama'a. Wannan abun an yi shi a cikin ƙurarren lokaci, ya kamata federal government ta duba ta kara.
Dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Bola Tinubu ya musanta ganawa da wasu gwamnoni guda 5 da suka yi wa PDP tawaye a birnin London.
Hayan ba wanda fita abinmu mai sha Allah, wannan magana da turin tarihi. Ita APC ita kanta ta riga ta sanar da ta ba mu mulki, kada mu tsani wasa da shi. Dan ba mu Tinubu kamar tukunci ne ta bar ka a ce a shiga karfa, shine APC ta yi ta tsaya da Tinubu.
Kamar kowace safiyar Litini, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar, amma sai a gyara zama domin a fara shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 20 suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama, a cewar wani likita a wani asibitin gwamnati. Sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Kanud, wani gari da ke gabashin Somaliland, wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyarta Puntland, ɗaya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa. Muhammad Fara, wani likita a asibitin gwamnati a Las Kanud, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa akalla mutane 20 ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama. Ya ce ya ga an kawo garwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin. Masu zanga-zangar daina neman Somaliland ta mika iko da garin ga Puntland, tare da zargin jami'an tsaro da gaza kawo ƙarshen rashin tsaro a garin. Adan Jamak Ogul, mai magana da yawun masu zanga-zangar, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Somaliland tana amfani da ƙarfin tuhu ta mamaye Las Kanud, kuma ta gaza tsare shi. An kashe masu gadi 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi, yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Chuad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da kara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin karfe 7 na safe, wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka buɗe wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane 13 sun samu raunuka, yayin da fursunoni akalla 24 suka tsere. Sojojin Mexico da 'yan sandan jihar sun yi nasarar karɓe iko da gidan yarin da yammacin jiya Lahadi. Ofishin mai gabatar da kara na jihar ya ce jami'an sa suna gudanar da bincike. A cikin watan Agustan bara, wata tarzoma a cikin gidan yarin jihar ta bazu zuwa kan titunan Juarez, rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 11. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Uganda suna gudanar da bincike akan turmutsutsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin Kampala, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 9, ciki har da yara da dama. Mummunan hatsarin ya faru ne a wajen kasuwar zamani ta Freedom City Mall da ta shirya wani shagalin bikin sabuwar shekara. A cewar 'yan sanda a wannan daren, kakakin bikin ya ce mahalartan su fita waje su yi kallon wasan wuta da ake yi. Lucas Oyesgire shi ne mataimakin kakakin 'yan sandan birnin Kampala.
After the display ended, the stampede ensued, resulting in the instant deaths of 5 people.
Yace bayan kammala wannan wasan wutan nan ne aka samu tarmatsatsin da ya sanadin mutuwar mutane 5 kana wasu da dama suka jikata yayin da ma'aikatan agaji suka isa inda lamarin ya faru kuma suka kwashe waɗanda suka samu rauni zuwa asibiti inda aka tabbatar da mutane 9 suka mutu. Haji Kimera da jikokin sa biyu suka mutu a wannan tarmatsatsin. Ya zanta da murya Amurka ta waya. Yace a cikin yaran da ya samu nasarar zuwa aji na biyu a karamar makarantar sakandare, kana ɗayan kuma na aji na ɗaya a karamar sakandaren. Yace mahaifinsu ne ya kai su wurin taron a Freedom Mall. Miliyoyin Uganda ne suka taru da sauran duniya wurin tarbar sabuwar shekara da aka gudanar da shagulgulan bayan shekaru da ba a yi haka ba saboda COVID-19.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, yayin da aka ɗebar wa 'yan Najeriya wa'adin canza takardun kuɗi ta naira zuwa ƙarshen wannan watan Janairun shekarar 2023, har yanzu al'ummar Najeriya na cigaba da roƙon gwamnatin tarayya da ta tsawaita wannan wa'adi don baiwa jama'a damar kai kuɗaɗen su a bankuna, musamman mutane da suke zaune a yankunan karkara da ke da ƙarancin bankuna a wuraren. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda.
Yayin da wa'adin da aka ɗibar ma 'yan Najeriya na canza kuɗaɗe zuwa ƙarshen wannan wata, wato Janairu na 2023, har yanzu dai al'ummar Najeriya na ci gaba da roƙon gwamnatin tarayya da ta tsawaita wannan wa'adi don baiwa jama'a damar canza kuɗaɗen nasu, musamman mazauna ƙauyuka. Yanzu dai saura wata guda kenan, wato zuwa ƙarshen wannan wata na Janairu, a rufe karɓar dukkanin tsofaffin kuɗaɗe a hannun jama'a, amma har yanzu duk da irin koke-koke da jama'a ke yi, nuna cewa wannan wa'adi ya yi masu kaɗan. Har yanzu idan ka ce bankunan Najeriya ana ci gaba da hada-hada da tsofaffin kuɗaɗen, sabanin yadda aka rawaito a baya da cewa da zaran kuɗin ya shiga banki ba zai fito ba, kuma sabbin kuɗin ne kawai za a dinga fitowa da shi don a samu a janye waɗannan tsofaffi da ake so a musanya su a yanzu. Sai dai da alamu wannan abu ne mai kamar wuya, ganin cewa har yanzu idan mutum ya je banki akan ba shi tsofaffin kuɗaɗen ne da kuma sabbi kaɗan daga ciki, wanda ake ganin idan aka ci gaba da hakan ana iya wuce wannan lokaci da aka ɗiban ma mutane na ƙarshen wannan wata na Janairu da 2023. To ko me 'yan Najeriya ke cewa ne a halin yanzu?
To kuɗin ma akwai shi ne, ai kuɗin ma bai zo hannun jama'a, wannan abun an yi shi a cikin ƙurarren lokaci, ya kamata federal government ta duba ta kara. To abun za ka dube shi da ido biyu ne, talaka ma bai da kuɗin ballantana ya nemi kari, me kuɗi ne ke neman kari? To amma duka da haka dai, ko bankin ka je an ce in tsoho ya shiga ba zai fita ba, amma har yanzu kuma ana hada tsoho da sabo a ba jama'a, kaga wannan abun bai yi ba, in bai shi ba su shirya ba bai kamata su yi shi ba. In sun shirya kuma kowane dan Najeriya ya san cewa da gaske suke suna son kowa ya ji dadi ya samu alherin wannan abun a yi shi ma. 1,000 kam yana yawo, kuma ana raɗe-raɗen cewa ma akwai jebu da yawa a cikin su.
Ah dai Hassan ne Salisu. To a gaskiyar magana ƙarshen wannan watan kuɗi za a canja shi, akwai takura wa talaka, musan sauran manyan madaiki suna da hanyoyi da yawa, amma talaka kamar ni kamar wanda yake dan wayansu jujjuya wasu abubuwan shi, gaskiya akwai takura sosai sosai, saboda yanzu idan ka je banki babu abin da za a baka sai tsohon kuɗi. To kuma an ce kuɗi in ya shiga baya fita, amma gashi kuɗi kuwa sai fita yake.
To assalamu alaikum, sunana Mohammed Idris. To wannan kuɗin da zai za rufe nan dai muna gwamnati da ya kamata ta duba ba kai ta kuma ƙara lokaci, saboda zai kawo matsala. Kudi kuma da suka sa baya circulating, bai fara circulating ba, latara ba su cire 500 ba, latara su cire 200, har yanzu kudin bai yi circulating ba. Ya kamata gwamnati ta zanna ta duba, kuma ta duba halin da mutane suke ciki.
A za ka gabatar min da su don ga sunana mai Abubakar Musa. To a gaskiyar zancen shi ne canjin kudi din muna maraba da zuwan shi, amma lokacin da aka ba din yayi kaɗan, kamar mutanen ƙauyen da suna ƙauye bankuna ba su ishe su ba, balantana ma a ce za su kawo kudin su din a canja, an kuma lokacin yayi kaga ya zama musu abun hura wuta ne, koya kaga dukiya ne. Amma gaskiya federal government ta duba, kuɗin ma bai yawaita a cikin mutane ba, ba 200 ba 500, duk wanda ka tambaye shi sai dai ya ce maka ya ga 1,000 wai ya ga 1,000, amma ba 200 ba 500, kuma ka ce saura kwana 31 abin ya kare, kaga gaskiya lokaci yayi kaɗan. Shine muna neman gwamnatin tarayya ta ji kan talakawan, ta dan kara mana lokaci, tunda koda mutanen ƙauye za su fito da nasu su kara su zo su canja, amma lokacin yayi kaɗan gaskiya.
Wasu 'yan Najeriya Najeriya kenan ke roƙon gwamnatin tarayya da sai wa Allah ta sake duba lamarin canjin kuɗaɗe da aka ce an dai mamura ɗin Najeriya zuwa ranar 31 ga watan Janairu wannan shekara 2023 da muka shiga. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya.
Wani mai magana da yawun gwamnatin Taliban ya ce wani harin bom da aka kai a wani shingen bincike na filin jirgin saman soja a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. Wannan mummunar fashewar ita ce ta farko a 2023, nan take babu wanda ya dauki alhakin kai harin bom din. Amma kungiyar yankin da ke da alaka da kungiyar IS da aka fi sani da IS a lardin Khorasan ta kara zafafa kai hare-hare tun bayan da Taliban ta karɓi iko a shekarar 2021. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ya ce fashewar ta jiya Lahadi ta yi sanadin mutuwar mutane da dama, sai dai bai bayar da takamamman adadin waɗanda suka mutu ko kuma ƙarin bayani game da harin ba. A ƙarshe, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare ta sama a duk faɗin ƙasar Ukraine a ranar sabuwar shekara, amma 'yan Ukraine sun yi ta murna daga barandodinsu a Kiev, yayin da sojoji suka kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuƙa na Rasha da ke shigowa a daidai lokacin da agogon ƙasar ya shiga sabuwar shekarar 2023. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa 45 da Iran ta ƙera a cikin dare 13 da daren ranar Asabar da kuma wasu 32 a cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin sabunta yaƙi da ƙasar Ukraine a yaƙin da ke cikin wata na 11, inda aka kai hare-haren makamai masu linzami 31 da kuma hare-hare 12 a faɗin ƙasar a ƙarshen shekara. An ta jin kuwar gargaɗi a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine. Wasu mutane sun yi ta ihu daga barandarsu, Allah ya taimaki Ukraine, Allah ya taimaki jarumai. A cikin jawabinsa na jajiberin sabuwar shekara, Putin ya gaya gungun jami'an soja a birnin Moscow cewa babban abu shi ne makomar Rasha, kare ƙasarmu shi ne babban aiki ga kakanninmu da zuriyarmu.
A gani a baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma bari mu sake waiwayen rahotanninmu. Dan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Bola Ahmed Tinubu, ya musanta labarin cewa ya gana da wasu gwamnoni da suka yi wa PDP tawaye guda biyar a London. Hakan da yana kunshe ne a wata sanarwa daga kakakinsa Tunde Rahman da ke nuna wasu ne kawai suka kirkiro da wannan labarin don cimma muradunsu na siyasa. Gadin rahoton Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja.
A wata hikimar magana, Rahman ya kara da cewa duk da haka Tinubu na da 'yancin ganawa da duk gwamna ko kungiyar da ya muradi don bunƙasa siyasarsa. An ruwaito shi kansa madugun gwamnonin biyar, wato gwamnan Rivers Nelson Wike, a lokacin da ya dawo Najeriya daga London, ya musanta labarin cewa sun gana da Tinubu. Dan kwamitin gudanarwa na APC Dr. Ali Kumo, wanda shi ma yana London din, ya ba da amsa a siyasance ne kan batun gwamnonin PDP biyar.
Ma Nasiru, ni dai abin da nake tabbatar ma jama'a su jira su ji, insha Allah nan da ba dadewa ba wannan mutanen da nake ma magana za su fito kuma za su tabbatar da goyon bayan su ga kan takarar shugaban kasar mu. Kuma ba su kadai ba, akwai manya-manya kusoshin jam'iyyar PDP wanda baka taba zata ba. Ina gaya ma in jama'a ba su yi sauri ba, kwanan nan duk za ka ji cewa suna goyon bayan dan takaran maganan wani abu duk an wuce shi magana ake ta maganan Asuwaju Bola Tinubu maganan jam'iyyar APC insha Allah ina tabbatar ma kowa zai sha mamaki kuma za mu yi nasara
jigogin PDP irin su tsohon gwamnatin Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa na cewa aikin baban jiwo ne ga gwamnonin tunda suna takarar mukamai a inuwar jam'iyyar
wannan magana ce ta siyasa kaga wuke da mutanen shi gwamnonin shi sun kaddidi gwamnonin ga guda biyu ko uku da za ta kar sanata guda da za ta kar gwamnati kuma a rushin PDP saboda haka har yanzu an da ta ce kuma APC kwa shiga dabu saboda ka ai mutane su zanci kancin da kike siyasa suna surutu ne na siyasa inda ba su cikin PDP da su hita dan takarar wuke na gwamna PDP ke takara gwamnan Oyo shi ma zai saka takara gwamnan Enugu zai ne misalinta gwamnan Otom zai ne misalinta gwamnan Abia zai ne misalinta duk a PDP saboda kai kaga magana muke ta gida har yanzu ba wanda hita abin mu kuma insha Allah wannan magana za ta zanta tarihi ita APC ita kanta ta riga ta saranda ta ba mu mulki kada mu tsani wasa da shi dan ba mu Tinubu kamar tukurci ne tabbar ka a ce a shi ka karsa shine APC tayi ta tsare da Tinubu inda APC gaske take ba ta kuskure ta hada Tinubu da Atiku
ko sun gana ko wasu gana da Tinubu ba gwamnonin sun tabbatar da bara'a su ga dan takarar jam'iyyar su Atiku Abubakar alamu na nuna PDP na shirin sa kafar wando daya da gwamnonin da ke ci gaba da daukar matakan angulu da kan zabo ga jam'iyyar Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da Allah a gaida Nasura da Maili kaya da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye-shirye mu da suka gabata yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2023 inda za mu fara sabbin shirye-shirye bayan kammala jita. Shirin kamar yadda aka saba yana bin kadan mutanen da aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci. Dukiyar marayu haƙƙin waɗanda suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin. Yaƙi da cin hanci da rashawa kare ƴancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu duba wasu maƙudan kuɗaɗe na wani ɗan kasuwa Muhammad Hassan mai kamfanin Fahama da aka rufe. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Za mu fara karyawa da batun wani babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Al-Hassan wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don ayyukan injiniya da harkar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru 7 da suka wuce Muhammad Al-Hassan ya ce hukumomi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun rike masa makudan kuɗaɗe da yi ta tarawa har sun kai triliyoyin naira kuma kuɗin na shigowa ne Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadar man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen Larabawa har ma da Amurka. Batun da ya je har gaban kwamitin Justice Ayo Salami da shugaba Buhari ya kafa don duba ayyukan tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu. Muhammad Al-Hassan daga jihar Nasarawa wanda yake ganin shi babban attajiri ne a Najeriya in aka duba yawan kuɗin da ya tara. Yanzu ya koma hannu baka hannun ƙwarya a titunan Abuja don hana shi taɓa kuɗinsa a bankuna da hukumar yaƙi da alamun dahana ta EFCC ta yi. Tun gabanin jin bayanin Muhammad Al-Hassan shirin ya yi ƙoƙarin jin martanin hukumomin da jami'an ɗan kasuwar ya ambata da rike masa waɗannan kuɗaɗe. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta ce za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru. Ya ce har yanzu ban gama bincika batun ba, amma in an samu tabbacin bayanin zan sanar da
in the first place I don't know the person you are talking about. I don't have any information Wujeren
da farko dai ya ce bai san labarin wannan batu na trillion naira ba. Dan haka ya amince a tura masa takardun bayanai don bincikawa. Wujeren ya ce idan an ga kuɗi da aka yi zargi an tura su ta barauniyar hanya sai a dauki mataki. Amma in an gudanar da bincike an samu ba wani laifi sai a sake su ga asusun mai shi. Mun zanta da Muhammad Hassan ya bayyana duk halin da yake ciki da irin takardun da ya ta rubutawa. Da yanda ya ce har an tsare shi don bincike a hukumar EFCC, har da hakan ya shafi lafiyarsa.
Sunana Alhaji Muhammad B. Al-Hassan, Chairman na Fahamu Global Investment Limited. Muna harkar mai ne ɗan yamman fetur da na gida da na guje, wanda muke mu'amala tare da kasashe da dama na duniya. So, ni ina da matsala ne tun ba yau ba da gwamnati nan ta zo cikin fili. Ni ne na kai kara korafi na ga wadansu kuɗaɗe nan da suka shigo a banki na Najeriya, UBA kenan. To, ni na kai kara EFCC. EFCC kuma sun gama bincikensu suka duba kuɗin kuɗina ne da kuma sauran jami'an tsaro da NFIU da DSS da Interpol da kuma FBI duk dai jami'an tsaro da na ciki da na waje duk da kasashe da dama suna sani magana. To abinda yake na kawo korafi na bi mutane da kungiyar daban-daban babu matsala tun da an gama bincike to a sake min kuɗi ba sake ba. Service account an rufa, kundin kamfani an rufa. To ya ake so mutum ya rayuwa kuma ina kan magana ina bin wannan shi Abubakar Malamai kenan ya rubuta takarda cewa EFCC da suka gayyace ni nazo akan dukiya na suka kama ni suka jefa ni cikin cell. A cikin cell din kuma aka zuba min powder. Da aka zuba min powder sai ne na kwana washe gari tukun an za cire ni. To yanzu nan ina ga abin ya kai ga rayuwa na ne ko ya ne ake treating rayuwa na shi yasa na ce ni ba zan shuru kuma ba. Tunda ba sata ne ba, ba laifi ne ba, kamfani na an dakata shi da aiki yau shekara bakwai, kuma ina cikin hotel da nake zama, kuma ina da iyali. Yanzu nan abinda zan ci ya gagare ni. Iyali na ba iya daukar nauyin su ba. Kuɗin makarantar yara na ba iya biya ba. Shi yasa nace to damuwan ya yawa duk mutane ne na same su su yi kokari da lauyoyi na kasa in an tafi sai a saye su gaba kida.
Shin wace sana'a kake yi a harkar kai wannan lokacin da ka samu wasu kuɗi da kake cewa an rike su?
Eh, sanan da tun da aka tashi daga cikin gidanmu an sani harkar mai nake yi. Ni tun da na tashi ban taba wani sanan komai ba, harkar na fara daga kalanzir zuwa fetur zuwa diesel a yau hashi na zan shiga ina harkar cikin na ruwa man fetur ɗan yamman fetur. Ina ɗaukar Najeriya da na kasashe wanda mu muna harka muna yi consulting muna yi facilitating ma kasashe dama-dama da na Najeriya da kasashe wadansu kuma na waje na duniya wanda da mutane da dama an sani a cikin gida da waje. Abin da nake yi kenan wanda na samu kuɗaɗen nan kuma na kawo su ne na ke in basu a kasashen ketare na kawo su gida saboda kasawa ayyuka na sana'a da kuma masu zama kuma indi karan kaina baban ne nayi walwala ba.
Wato a take cikin harkar mai ne ma ta danyen mai da ya ma wuce maganar man Najeriya har wasu kasashe ma kana yi musu aiki?
Tabbas ba man Najeriya kaɗai ba, ina sadda kasashe daban ina musu aiki kamar kasashe kamar su Russia ko Saudi Arabia da zuwa wasu kasashe kuma na Najeriya ɗan yin man su muna yi kuma tare da wasu duty na Russia wani sananne ne a cikin wannan harka kuma kwararre ne a ciki a kasashen Afirka da Najeriya da kuma kasashen ketare na duniya wanda ake da sani ina yin haka. Aikin nan kuma da na yi cigaba mu ne cigaban kasa ne amma mutum da yake da irin wadannan manyan kudaden nan yau a sani halin kakannin kakana shiga wani kalubale wanda ni karan kaina abinda zan ci hotel da nake zama yau shekara sama da shekara bakwai ina zama kudaden nan duk sun kare kudaden da suke jiki na sun kare kudin da zan ci abinci babu kudin makarantar yara ba in biya ba bashi shika sun muni yau akai.
Daga nan mun ji ta bakin sakataren kwamitin binciken kuɗin cirewa da ajiya na bankuna Muhammad Gudaji Kazauri, wanda mai taimaka shugaba Muhammadu Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce an rushe kwamitin. Amma Kazauri ya fito da takarda mai nuna amincewa da aikin kwamitin daga shugaba Buhari, yana mai kalubalanta masu cewa an rushe su su fito da takardar shaidar hakan. Kazauri ya yi alwashin bin kadin Muhammad Hassan a duk lokacin da ya samu gana da shugaba Muhammadu Buhari.
To alhamdulillahi rabbil alamin, wannan mutum an kawo mun takardu, na gani ya je ya yi rajista da EFCC kuma ya nuna inda ya samu kuɗin shi ta harkar mai da yadda yake karɓa sai da mai ana bashi kamasho tsawon lokaci yana tara kuɗin shi kuma bayan ya tara kuɗin ya turo su a bankunan sa account din shi Central Bank ta galkame kuɗin ya zo EFCC sun kama shi sun yi bincike kuɗin sa halak ne. NIVIUS sun ga kudin sa halak ne, kowa ya ga kudin sa halak ne, amma kamar yadda yake faɗa muni wasu manyan jami'an gwamnati sun ce wai sai an zo an zauna da su an akan yarjejeniya a ba su wani kaso na cikin kudin wanda shi kuma kudin sa ne na halak. So kamar yadda yazo ya same mu na ajiye, ina so in samu mai girma shugaban kasa a cikin abubuwan da zan gabatar wa shugaban kasa yana daga ciki. Mun faɗa mai akwai wasu bayin Allah da suka yi kasuwancin su na halak, sun samu trillion kuɗi sun aiko, an kulle musu kuɗin saboda ba su da galihu, an yi bincike ba a same su da laifi ba. Dan kamar yadda nake samun labari, an aika America FBI sun yi bincike sun aiko cewa kuɗin nan sayayyan kuɗi ne, duk kasashen Larabawa inda ya harka ta mai an ce kuɗin sa sayayyan kuɗi ne. So babu dalilin da za a rike masa kuɗi ya zamanto kuɗin sa na halak ko trillion dubu ne, ya kamata a bashi kayan sa. Amma saboda zalunci wasu suna so sai an raba kuɗin da su, ya je ya nemo kuɗin sa ya kawo, banda abin da suka wawura suna so sai an raba kuɗin da su, sun datse mai kuɗin sun kulle, kuma EFCC ta kulle kuɗin. Amma abin da ya bani mamaki, EFCC ta sake shi, kuma naga takardar EFCC a cikin takardun da aka kawo mini ta wanke shi, yayi register da su. So ban san me yasa EFCC ta tsare mai kuɗi ba ta kisa kan masa kuɗi.
Masu sauraro, sai a tara da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aiki na Nasiru Adamu Elikaya, ni Sarki Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba sace-sace muna bin ƴan siyasa.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ya illa kada su ko wutar sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho? Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya.
Kuma da lasai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin wannan shiri in Allah ya yarda. Yanzu ko lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana labarai, amma wannan karo a takaice.
To baba, ga labarin a takaice. Akalla mutane 20 suka mutu a yankin Somaliland da ya balle daga Somalia a wata arangama tsakanin masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da jami'an tsaro a cikin kwanaki da dama. A cewar wani likita a wani asibitin gwamnati, sama da mako guda 'yan sanda da sojoji suke fafatawa da masu zanga-zangar a birnin Las Canud, wani gari da ke gabashin Somaliland, wanda ke rikici tsakanin Somaliland da makwabciyarta Puntland, ɗaya daga cikin yankunan Somalia mai cin gashin kansa. Muhammad Fara, wani likita a asibitin gwamnati a Las Canud, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa akalla mutane 20 ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama. Ya ce ya ga an kawo gawarwakin waɗanda abin ya shafa zuwa asibitin. An kashe masu gaji 10 da fursunoni 4 jiya Lahadi, yayin da wasu 'yan bindiga a cikin motoci masu silke suka kai hari a gidan yari da ke Ciudad Juarez da ke kan iyaka da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Ofishin mai gabatar da ƙara na jihar Chihuahua a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, da misalin ƙarfe 7 na safe wasu motocin silke daban-daban sun isa gidan yarin, inda 'yan bindigar suka bude wuta kan masu gadi. Baya ga waɗanda suka mutu, mutane 13 sun samu raunuka, yayin da fursunoni akalla 24 suka tsere. 'Yan sandan Uganda suna gudanar da bincike akan turmutsitsin da ya faru a jajiberin sabuwar shekara a birnin Kampala, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 9, ciki har da yara da dama. Mummunan hatsarin ya faru a wajen kasuwar zamani ta Freedom City Mall da ta shirya wani shagalin bikin sabuwar shekara. A cewar 'yan sanda a wannan daren, kakakin bikin ya ce mahalarta su fita waje su yi kallon wasan wuta da ake yi.
Kuma da lama sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma in Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kenan. Wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Kal Baba Yakubu Maikeri ne nake sallama da ku. Assalamu alaikum.